sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Binta Suleiman ya race tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Alhamis, 10 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Mahmud, ba mu kanin labarai.
Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke atisayi da takwarorin su na ƙasar ta Belarus mai iyaka da ƙasar Ukraine. Yayin da Burtaniya ta ba dakarunta 1,000 umannin su zauna cikin shiri a daidai lokacin da kasashen yammaci suka sa ido su ga ko Rasha za ta mamaye Ukraine. Sannan za ku ji cewa a karon farko Najeriya za ta kara a wasan tseren dusar kankara a wasannin Olympics da ake yi a Beijing.
To madalla, kanin labaran kenan. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wa ƙudurin dokar fansho karatu na biyu da zammar kawo sauƙi wa tsofaffin ma'aikata wajen samun haƙƙokinsu bayan sun kammala wa'adin aikin gwamnati.
Mubincin ga maye shekaru da ƙarancin lafiya, lalurorin ɗaya da jikoki, lalurorin yau da gobe irin muhalli da sauransu da muke son mu ga cewa dan samu su maslaha ga rayuwarsu kafin Allah ya bari su da murjewa.
Za kuma ku ji cewa rundunar sojin Najeriya ta ce da karunta sun halaka wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukan kafa ƙasa Biafra a karamar hukumar Ihiala ta jihar Anambra. Muna kuma dauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan wani mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu manyan kwamandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke atisayi da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus, wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. Ita dai Rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta Belarus don shiga wannan atisayi na haɗin gwiwa. Babban kwamandan Rasha Valery Gerasimov da ke sa ido ya ce a yau Alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye. Wannan dai shi ne mataki na baya-bayan nan da ke nuna barazana ga ƙasar ta Ukraine, wacce babban birninta na Kyiv ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci. Kazalika Moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa Bahar al-Aswad tare da jibge dakaru sama da 100,000 a kan gabashin iyakarta da Ukraine. A nasu ɓangaren hukumomin Kyiv sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana 10, wanda shi ma za a fara a yau Alhamis, inda za a yi amfani da jirage mara matuƙa da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta Ukraine na yammacin duniya suka bata gudunmawa. Ita dai Rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da Belarus ne don daƙile duk wata barazana da ka iya kunno kai. Wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikicin ruwan sanyi.
The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine.
Macron ya ce yarjejeniyoyin da aka kulla tsakanin kasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Rasha da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine din kariya. A halin da ake ciki, Burtaniya ta ba dakarunta 1,000 umannin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Rasha za ta mamaye Ukraine. Wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da Prime Minister Boris Johnson zai kai wa shugabannin kungiyar tsaro ta NATO a Poland a yau Alhamis. Prime Minister Johnson zai je Brussels da Warsaw don jaddada buƙatar ganin an bi ƙa'idojin da kungiyar ta NATO ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Burtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. Wannan ziyara ta Johnson na daga cikin matakai na bin hanyoyin diplomasiya da shugabannin ƙasashe ke bi. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kaiwa shugaba Putin ziyara. Sannan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na shirin yin wasu taruka da ƙawayen Amurka a taron tsaro na Munich da za a yi a mako mai zuwa. Haka zalika sakatarin harkokin waje da na tsaron Burtaniya za su kai ziyara Moscow don tattaunawa da takwarorinsu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fadarar gwamnatin Amurka ta White House ta fito ƙarara ta nuna matsin lamba ga Iran kan ta hanzarta ta farfaɗo da matsayar da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Mai magana da yawun fadar ta White House Jen Psaki ta faɗa wa manema labarai cewa tattaunawar da Amurka take yi ya kai wani mataki, tana mai cewa jakadin Amurka na musamman kan batun na Iran Rob Mali ya tafi birnin Vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan Iran daga bangarorin biyu, wanda hakan yana karkashin yarjejeniyar da aka kulla. Kalaman na Saki sun jaddada waɗanda wasu manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka yi, inda suka faɗa manema labarai a ranar 31 ga watan Janairu cewa wasu 'yan makonni ne suka rage a farfaɗo da wannan yarjejeniya. Wannan matsaya ta kunshi cewa Iran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta yadda zai yi mata wuya ta samu damar kera bom, batun da hukumomin Tehran din suka sha musantawa. A nata bangaren Amurka da wasu kasashen duniya za su sassauta takunkuman da suka kassara tattalin arzikin kasar ta Iran in har ta takaita shirin nata.
Zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, Majalisar Dattawan Najeriya ta yi wa ƙudurin dokar fanshon karatu na biyu da zammar kawo sauƙi wa tsofaffin ma'aikata wajen samun haƙƙoƙinsu bayan sun kammala wa'adin aikin gwamnati. Amma wasu tsofaffin ma'aikata sun ce ba girin-girin ba ta yi mai. Ga wakiliyar murya Amurka Madina Dauda da ƙarin bayani.
Lokacin da ya jagoranci muhawara akan dokar a zauren Majalisar Dattawa, Sanata Aliyu Magatakaddawa Mako ya nemi a yi kwaskwarima ga dokar don samar da kaso mai ma'ana wanda ma'aikaci da ya ritaya zai iya samun haƙƙoƙinsa daga asusun ajiyarsa na ritaya. Da yake bayanin hujjar kawo wannan ƙuduran, Sanata Aliyu Magatakaddawa Mako ya yi ƙarin haske.
Bambancin ga manyan shekaru da ƙarancin lafiya, lalurorin ɗaya da jikoki, lalurorin yau da gobe irin muhalli da jikotansu da muke sun muka cewa an ɗan samu su maslaha ga rayuwarsu kafin Allah ya karɓi rayuwarsu da mulki ba dai. Shi sa muka ce ya kamata wani a zama wannan doka gyara don ya hanta ya ga take yanzu ba su tsaya bane ba duk kusa ta suna mutuwa cikin layukan wurin jiran pension nasu. Mutum ba aka doka. Yan ka doka da batun jama'a ai ba doka bace.
Shi ma Sanata Estefanus Gang wanda aka yi muhawara tare da shi ya bayyana ra'ayinsa a game da dokar.
Wanda suka aiki sun zama yan pension yanzu, kudin da suka tara a Najeriya yau ya fi trillion 12 da digo 7. Wannan makudan kudi suna nan a ajiye, akwai masana'antu wanda an kafa wanda su ne suna lura da wannan makudan kudi, kuma wannan kudi suna jari da shi. Mun yi wannan muhawara kan wannan kuduri domin a kawo gyara yadda duk wanda shi dan pension ne ya samu izinin da zai samu ya ce yana son a bashi ya shi mai samu bashi ma an zai nema bashi wani abu daga cikin wannan kudin. Don haka muna so ne a yi adalci a cikin wannan.
To sai dai Mahmud Jafaru tsohon ma'aikacin banki ne da ya yi ritaya, ga abin da yake cewa a game da halin da yake ciki akan wannan lamari na karɓar pension sa, inda ya ce ba girin-girin ba ta yi mai.
Ana biya na daga 100,000 na da 14,000, kuma an fara biya na wannan daga April 2013 zuwa yanzu. Wanda ke karɓan 100,000 ya kuma karɓa wajen shekara 5 da aka mai da mu 13. Ba ma iya yin al'amuran nan, ba mu iya biyan kuɗin makarantar yara, ba mu iya sayan abinci, ba mu iya ci abinci sau uku, ba mu iya yin harkokin rayuwarmu da muka saba saboda halin da muka shiga.
Wannan doka da aka yi wa lakabi da dokar sake fasalin fansho na shekara 2014 a ƙarƙashin gyaran kundin tsarin mulki na shekara 2022 yanzu an yi wa dokar karatu na biyu. Majalisar Dattawa ta miƙa wannan ƙudurin doka ga kwamitin kula da harkokin ma'aikatan gwamnati, inda aka ba kwamitin wa'adin makonni 4 ya kammala aiki akan dokar ya dawo da rahoto. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaishe ki Madina Dauda. To rundunar sojin Najeriya ta ce da karinta sun halaka wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa kasar Biafra a karamar hukumar Ihiala ta jihar Anambra, yayin da suke tilastawa jama'a zaman gida a ranar Litinin da ta gabata. Rundunar sojin kasar ta bayyana hakan ne a wata sanarwa da ta fitar ta hannun kakakinta Brigadier General Onyema Nwachukwu. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okoroigwe ya aiko mana da rahoton.
Rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta sun hallaka wasu maharan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa kasar Biafra 4 a karamar hukumar Ihiala ta jihar Anambra, yayin da suke tilastawa jama'a zaman gida a ranar Litinin da ta gabata. Rundunar sojin ƙasar da ta bayyana hakan ne a wata sanarwar da ta fitar ta hannun kakakinta Brigadier General Onyema Wachuku, kuma muƙaddashin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar soji ta shiyar 82 dake Enugu Lieutenant Colonel Abubakar Abdullahi yayi ƙarin haske.
Aka sanar da mu cewa soyan awaren sun bude wuta a wani gidan mai dake garin Iyala. Daga nan suka zarce cikin garin, to amma yunkurinsu na tilasta mutane ya ci tira, inda dakarunmu suka samu labarin cewa suna hanyar shiga garin Iyala. To anan dai aka haɗu da su, inda aka samu musayar wuta. A sakamakon musayar wutan nan an halaka hudu gaba ɗaya, su hudun tare da jagoransu wanda ake kira HK. Bayan haka an samu wasu makamai a tare da su, inda suka hada da bindigoji guda biyu, akwai babur guda ɗaya, akwai alburusai guda 12, kai har ma da tabar wiwi da sauransu. Sai dai abin bakin ciki a yayin gudanar da wannan aiki namu, ɗaya daga cikin motocin yakin mu ta samu mahadari, ɗaya daga cikin jami'anmu ya rasa rayuwarsa, da kuma wani soja shi ma Allah ya karbe shi. Sannan kuma akwai sojoji guda biyu wanda su ma sun samu raunuka, amma suna samun sauki yanzu haka a ɗaya daga cikin asibitocinmu. Sannan kuma muna kira ga su al'umma cewa ci gaba da bamu haɗin kai, dangane cewa mun dawo da zaman lafiya a wannan yanki na kudu maso gabashin Najeriya gaba ɗaya.
Daga bisani na nemi tsokaci daga masu magana da yawun gwamnatin jihar Anambra da kuma rundunar 'yan sandan jihar, wato Mr. Sidon Adinuba da DSP Tochukwu Ikenga, amma duk yunkurin samun su ta wayar tarho ya faskara. Karamar hukumar Iyala dai na ɗaya daga cikin wuraren da hare-haren 'yan bindiga da ayyukan 'yan awarin Biafra suka fi ɗaiɗaita a yankin kudu maso gabashin ƙasar, kuma rundunar sojin Najeriya ta ce tana ƙara nata gudunmawa ne wajen inganta tsaro a wannan karamar hukumar da ma kewayenta. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
An gaishe ka Alfonso Sokorigwe, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud Lalo da ƙarshen labaran duniya.
A yau Alhamis ake sa majalisar dokokin ƙasar Libya za ta kada ƙuri'a akan zaben sabon Prime Minister, sai dai Abdulhamid Dabeba da ke rike da mukamin a yanzu ya yi fatali da shirin kada ƙuri'ar. Yana mai cewa bai kamata al'ummar ƙasar ta Libya ta sake kwashe wani lokaci ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙuri'a ba. Dabeba ya ƙara da cewa babu yadda za a yi gwamnatin ta janye daga alƙawarin da ta yi har sai an cimma burin gudanar da zaɓe. Idan dai har majalisar ta gudanar da zaɓen, 'yan takara biyu ne kacal cikin bakwai da suka nuna sha'awarsu ta tsayawa takara za su kasance a kan ƙuri'ar. A watan Fabrairun bara aka naɗa Dabeba a matsayin Prime Minister ƙarƙashin wani kwamitin sulhu da aka kafa a shekarar 2020. Da mayar da ƙasar ta Libya kan turba ta tsarin demokuraɗiyya. A karon farko, Najeriya za ta fara karawa a gasassun dusar ƙanƙara a wasannin Olympics na hunturu da ke gudana a birnin Beijing na ƙasar China. Samuel Ekpefan zai wakilci Najeriya, wacce ita ce ƙasar da ta fi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ko da yake yana da takardar ɗan ƙasa ta ƙasar Faransa. A ranar Litinin, Ekpefan ya shiga shafinsa na Instagram sanye da ɗan kwali mai launin tutar Najeriya. Yana mai cewa ina da burin nuna ƙwazuna. Ekpefan, wanda zakara ne a fagen tseren kafa a rukunin matasa, wanda kuma ya girma a yankin Anmas na ƙasar Faransa, ya ce wakiltar Najeriya a tseren dusar ƙanƙaran zai taimaka masa wajen ƙara shakuwa da ƙasar mahaifinsa, wato Najeriya.
Da Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya. Masu sauraro, kada amanta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin Domin Iyali.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka huiwa, ku da
A rika neman ilimi ba neman karatu ba, a rika neman zuri'a ba neman ƴaƴa ba, a yi aure na ibada ba aure na rayuwa ba, a yi rayuwa ta amana ba rayuwa ta jin daɗi ba. Waɗannan su ne matsalar da aka samu tun farko.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da haska fitila kan batun cin zarafin ƙananan yara da kuma hauhawar garkuwa da ƙananan yara da neman kuɗin fansa da ake fama da shi a Najeriya. Da ya shiga kai ga asarar rayuka. A yau, za mu duba yadda ilimi da kuma tarbiyya za su taimaka wajen shawo kan waɗannan matsaloli. Yau ma muna tare da Hajiya Balaraba Abdullahi da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Muhajjadina Sani Kano. Ga Madina Dauda da ci gaban tattaunawar.
Sa yaro a makaranta na ɗaya daga cikin abubuwan da suke taimaka wa iyaye wajen tarbiyyantar da yaransu. To yanzu makarantun ake bi ake sato yaran. Wace shawara za ka bayar gaba? Shin karatun ne ake son a kashe gaba ɗaya ko a'a akwai wani abu daban?
Gyare-gyare ne ya kamata. A rika neman ilimi ba neman karatu ba. A rika neman zuri'a ba neman ƴaƴa ba. A yi aure na ibada ba aure na rayuwa ba. A yi rayuwa ta amana ba rayuwa ta jin daɗi ba. Waɗannan su ne matsalar da aka samu tun farko, da waɗanda suke bada karatun, da waɗanda suka tura da aje a nemi karatun, da waɗanda suke koyarwa a makarantar, da hukuma ko kuma gwamnati wadda take da alhakin shirya manhajar karatu. Duka ba a san ma'anar ilimin ba. Iyaye suna turawa ne a tunanin ɗayan biyu. Na ɗaya, yaran nan ku je ku samu takardar kwali, ma'ana certificate, wanda za ku zo ku nemi aiki, wato sun sanya su jari.
Ba karatun ba kuma?
Ba karatun ba. Karatun ake nema amma ba ilimin ba. Shi ya sanya za ki ga a Najeriya muna da dubun dubata injiniyoyi amma babu ɗaya da ke iya miki noti. Muna da dubun dubata alƙalai da kuma lauyoyi amma babu wanda ya san ma'anar adalci. Muna da 'yan kasuwa da attajirai dubun dubata amma ba waɗanda suka san muhimmancin fidda zakka ko kuma cikan mudu. To gaba ɗaya gaskiyar magana shine an riga gaba ɗaya an tsunduma ne. Sashe na 21 na tsarin mulkin Najeriya ya ce Najeriya ƙasa ce da ta ginu akan al'ada. To sai mu yi kokari mu tunanin menene abubuwan nan da mutanen da wuri, mutanen baya suke yi da yasa suke zaune lafiya, suke da zuri'a mai albarka, suke da ƴaƴa masu albarka, suke da ƴaƴa masu tarbiyya, suke da malamai masu tsoron Allah, ba malamai masu tinkaho da karatu ba. Bayan nan sashe na 23 na tsarin mulkin Najeriya ya yi magana cewa Najeriya ƙasa ce da ta gina akan ɗa'a. Ɗa'a ta baka so a yi maka abin a yi ma ɗan uwanka abin da ba za ka so kai ka yi ma ɗan uwanka abin da ba za ka so ka yi ma kanka ba, wanda yana nan a Qur'ani a kuma addinin Kirista da akwai. Sannan da ɗa'a ta kai kishin ƙasa, Allah ya zaɓe ka ya ce ka kasance a jamhuriyar Najeriya. Ɗa'a ta ka neman ma ƙasar nan suna mai kyau, martaba da mutunci da karama. Ka neman mu wannan ƙasa ɗin, kana da haƙƙi a matsayinka na zama ɗan ƙasa. Sannan ɗa'a na kai biyayya ga hukuma. Wace irin hukuma? Ba hukuma wadda take ana babana da aka gemu na waje ba. Hukuma da ta ƙi kare mafi ƙarancin nauyinta. Sannan idan har aka yi ce an yi watsi da shari'a. Shari'a ita ce zuciya wadda take tunkuɗo da jini da ke bi a kan jijiyoyin harkar rayuwar mutane. Ta an watsar da maganar shari'a. Lauya yana kallon aikin shi a kotu a matsayin shi ne na an ɗauko shi sojan haya, tikiti ne na ya ci abincin duniya yake gani. In za ka ba ci shi ya ci ka biya shi kuɗin da yake so, shi kenan zai je da ƙarya da kamun kafa da koma menene ya je ya yi nasara shi abin da yake so a shari'a ke. Alƙali kuma tunanin shi yaya zai dawoma da'iman akan wannan kujera, kai ya ba da hukunci wanda zai soki ran waɗanda suke akan kujerar mulki. Kai ya ba da hukunci wanda yake zai saba ma abinda ya ansa na goro da daddare kamin gari ya waye zai hau kujerar bada adalci.
To barista, wannan duk bayanan nan da kai wato za a ce tushensa daga gida inda iyali suke
daga nan ne.
Gaba ɗaya
yau tun farko ne.
Wato lalacewar tarbiyyar
tun farko
daga gida.
Ba a san ma'anan ma a yi auren ba tukun da za a gina zuri'a.
Tukuna
aure ibada ne ba rayuwa ba, da yawa ana yin rayuwa ne ta sha'awa. Ko kuma ta samun abin duniya ko kuma ta gasarwa ne yayi nema ne. Ba ana
kuma
su ne na mudu na cewa ibada ce a bi ka'idojin yanda aka shirya su dake dake ba. Tun daga ranar daura aure a zamanin yanzu ake zunda ake kashe aure.
Balaraba, barin dawo ga da yake a nan dai mu bi ne mata kuma ke ce dai zan ce uwa wacce za ta iya bayanin menene kike ganin yasa wato tunani irin na tafiyar da iyali mai inganci mai kyau da mu muka amfana da shi ya lalace
lalacewarsa abu uku ne ni a yanda na gano a matsayina na uwa kuma kaka
to
na farko shi uba shine aka sani da rukun gida rukun gida yana hannun ɗa namiji mutakan ka auri yar wani ka kawo ta wacece ita daga ina ta fito me isa kaje ka neme ta kuma me isa aka baka auren to bayan kun yi auren kuma sai kuka zo ka samu zuri'a da farkon farawa shine yaya auren yake sannan yaya zamantakewan ka yake da matar bayan haka yayin da kika fara renan yarki ko danki to dole uba da makwabtan da kake tare da su su suwaye sannan shi kansa environment din da kike ciki da mijinki wani irin environment ne sannan ita yar ko kuma dan da ka haifa ko kika haifa kika ji nauyin zafin cikin nan kika haifa me kika fara koya masa daga nan zuwa tasowarsa sannan kai uba aikin ka me ya kamata ka yi tsakaninka da Allah yayin da danka ya fara tasowa dole ka san baccin sa ka san shigar sa daki ka san cin abincin sa da koshin sa da irin sutura kuma da rashin lafiya yanzu babu rabin aure soyayya ce kawai fatan baki na ganki ina so ke kuma yarinya ki ta shiga kwalliya ta sa a cuci maza ki ta fita kina kallon 24 hours tana waya baki isa ki mata magana ba saboda tana ganin ta labbalaga ta fito da wani tsari na daban kuma ke kina tunanin cewa samarin ta 12-13 ana cewa an kai ai da an yi mana sai a ce to ki fito da ɗa miji ɗaya kuma wallahi in kika fito da shi kin fito da shi kenan amma yanda tsarin daban ne
to Hajiya mu mun tashi a lokacin da muke yara ni da ke mun yi irin kwadayen kudin da yaran yanzu ke yi
a ina yo yanzu ma da yarinya za ta karbi kudin samari 4-5 ke kina nan baki sani ba kuma har ki ce yarki ta zo da waya kin gani wanda yafi karfin naki na haninki kin bacce tana yi saboda ke kina jin tsoron in kika yi mata magana tana iya bijirewa ta fi saurayin
in ma za ta fita zaki jiruwa ta ce a zo mana da tsaraba
kuma a da kwanan da kes ya faru muka kai human rights yarinyar ma
uwa ta goyi bayan ta ke
yarinyar ma ciki aka yi mata Hajiya shekarar ta 13 muka je muka tsaya kan kes din wallahi ido biyu ta zo take defending cewa ni da naje na kai karan cewa ta yarinyar ta da gida na ta zauna har ta aiwatun da na hana ta cin abinci daga ƙarshe yarinyar dai sai operation akai aka cire dan ya mutu da kuma shi mutumin ya alƙawari zai aure ta daga baya yace ya fasa kes din yana nan an kashe maganan a yanzu haka wannan maganan so kin ga tarbiya anan daga uba sai uwa shi kuma uba shine ma babba saboda shine bangare duka sannan ke uwa ki biyo baya kuma dole ki tabbatar da cewa duk abin da danki yake ko ya take yi ubanta na zaune yana zuwa ya gama cin abinci kin gama komai to wani fa yau ga abin da ya faru a cikin gida kai kuma ka'ida dole ne ka binciki yaya ƴaƴanka
domin
ƴaƴanka ne shi uba mana amma yanzu ba a yi ina wa'ancan ƴaƴan da na gaya miki cewa an ɗebo su daga karkara an kawo su yanzu da muka je muna bayani muna bincike wa'ansu cewa suka yi iyayensu sun mutu su wa'anda suka ɗauke su su ne komai nasu
ana iya amfani da wa'annan yaran wajen sato ƴaƴan wasu
a'a gashi yanzu yadda kike magana na zamfara a ce yara ƙanana karfa ki manta wallahi tallahi hukuma ta san komai ta sani ba maganar tsoro tunda ai duk yanda ake fitowa da koken da su kwayoyin idan hukuma ba ta yadda ba za a shigo maka da shi ai shine nace idan uba bai yadda ba ai uwa bata isa bata zauna da ƴaƴanta tana wani tsegumi uba yace bai gano wani abin da ƴarsa ko ɗansa yake ciki ba a cikin gida in dai uba ne na gari kuma sannan uwa ta gari ta ce ba za ta yi wa ɗanta faɗa a take lokacin da ya laifi ba sai a ce ina tara ka ne ranan da na kama ka mu da ai a take ake mana hukunci da guru a biki da duka kuma sai daidai da sutura idan aka ga bako ya shigo sai an tambaye ki in kin bako ya fita me kika gani na ga wance ta zo da kallon kaza ki ce eh to daga nan sai a fara miki hukunci wato kin kasa kunne kina jin gulman da iyaye suke ko magana da iyaye suke da bakuwa
abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mai nazari akan yadda zamani ya taka rawa a wannan lamari yanzu a madadin bakin namu Hajiya Balaraba Abdullahi yar fafutuka kare hakokin mata da kananan yara da masanin shari'a barista mai nasara Kogo Umar da kuma Sheikh Muhajidina Sani Kano sai kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ki cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe
to madalla an gaishe ki Grace Alheri Abdu ga Mahmud Lalowa da labarai a takaice.
Wasu manyan komandojin Rasha sun isa Belarus a ranar Laraba don su sa ido kan dakarun Rasha 30,000 da suke atisaye da takwarorinsu na ƙasar ta Belarus, wanda hakan wani mataki ne da ake gani hukumomin Moscow sun ɗauka don nuna ƙarfin sojinsu a kan iyakar Ukraine. Ita dai Rasha ta jibge bataliya biyu na makamai masu linzami da ake kira S-400 haɗe da jiragen yaƙi a ƙasar ta Belarus don shiga wannan atisaye na haɗin gwiwa. Babban kwamandan Rasha Valery Gerasimov da ke sa ido ya ce a yau Alhamis dakarun ƙasashen biyu za su fara wannan atisaye. Wannan dai shi ne mataki na baya-bayan da ke nuna barazana ga ƙasar ta Ukraine, wacce babban birninta na Kyiv ke da tazarar kilomita 210 daga kudanci. Kazalika Moscow ta tura jiragen ruwa na yaƙi zuwa Bahar al-Aswad tare da jibge dakaru sama da 100 a kan gabashin iyakarta da Ukraine. A nasu bangaren hukumomin Kyiv sun sanar da cewa za su fara nasu atisayen kwana 10, wanda shi ma za a fara a yau Alhamis, inda za a yi amfani da jirage mara matuka da makaman kakkaɓo makamai masu linzami da ƙawayen ƙasar ta Ukraine na yammacin duniya suka bata gudunmawa. Ita dai Rasha ta ce za ta gudanar da atisayen na haɗin gwiwa da Belarus ne don daƙile duk wata barazana da ka iya kunno kai. Wannan sabon al'amari na faruwa ne kwana guda bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya gana da shugaba Vladimir Putin na Rasha, inda ya ce akwai damar da za a yayyafa wa wannan rikicin ruwan sanyi.
The Minsk agreements are also the best protection of the territorial integrity of Ukraine. Based on
Macron ya ce rijiyoyin da aka kulla tsakanin ƙasashen biyu a Minsk, wato tsakanin Rasha da Ukraine, su ne za su iya ba iyakokin Ukraine ɗin kariya. A halin da ake ciki, Birtaniya ta ba dakarunta 1,000 umannin su zauna cikin shiri don gudanar da ayyukan jin kai ko da Rasha za ta mamaye Ukraine. Wannan umarni na zuwa ne gabanin ziyarar da Prime Minister Boris Johnson zai kai wa shugabannin kungiyar tsaro ta NATO a Poland a yau Alhamis. Prime Minister Johnson zai je Brussels da Warsaw don jaddada bukatar ganin an bi ka'idojin da kungiyar ta NATO ta shimfiɗa, tare da tattauna kan yadda dakarun Birtaniya za su tallafa yayin da Rasha take tara dakarunta akan iyakarta da Ukraine. Wannan ziyara ta Johnson na daga cikin matakai na bin hanyoyin diplomasiya da shugabannin ƙasashe ke bi. A farkon makon nan shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kai wa shugaba Putin ziyara. Sannan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris na shirin yin wasu taruka da ƙawayen Amurka a taron tsaro na Munich da za a yi a mako mai zuwa. Haka zalika sakatarin harkokin waje da na tsaron Birtaniya za su kai ziyara Moscow don tattaunawa da takwarorinsu. Fadarar gwamnatin Amurka ta White House ta fito karara ta nuna matsin lamba ga Iran kan ta hanzarta ta farfado da matsayin da aka cimma a shekarar 2015 kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya. Mai magana da yawun fada ta White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai cewa tattaunawar da Amurka take yi ya kai wani mataki. Tana mai cewa jakadin Amurka na musamman kan mutum na Iran Rob Mali ya tafi birnin Vienna don tattaunawa ta bayan fage tare da wakilan Iran daga bangarorin biyu, wanda hakan yana karkashin yarjejeniyar da aka kulla. Kalaman na Saki sun jaddada waɗanda wasu manyan jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka suka yi, inda suka faɗa manema labarai a ranar 31 ga watan Janairu cewa wasu 'yan makonni ne suka rage a farfado da wannan yarjejeniya. Wannan matsaya ta kunshi cewa Iran za ta takaita shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta yadda zai yi mata wuya ta samu damar kera bam, batun da hukumomin Tehran ɗin suka sha musantawa. A nata ɓangaren Amurka da wasu ƙasashen duniya za su sassauta takunkuman da suka kassara tattalin arzikin ƙasar ta Iran in har ta takaita shirin nata.
To masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya tayar gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya ba da umarni, da injiniyanmu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro da na shirya na kuma gabatar, nake muku fatan alheri, ku huta lafiya. Ma'assalam.